Washington, D.C. Masu sauraro da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Madina Dahiru Mishanu.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau ma 14 ga watan Janairu na shekarar 2020 zamu duba batun sauya tsarin karatun aikin jarida da hukumar NUC ta yi a Najeriya. Ko yaya dalibai ke ganin wannan matakin?
A wannan kan babu dalibin da ba zai maraba da shi ba, saboda fatan da muke kenan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa kaga yanzu dalibai ba sa wucewa, saboda karatun yayi yawa. Sa kai French, sa ka so kai kusa-kusai waɗanda ma ba su shafi aikin jaridan ba, kuma kai gashi kai aikin jaridan kake so a koya maka.
Amina, ki ce dai wasu dalibai na maraba da wannan matakin. To muna tafi da ƙarin bayani. To masu sauraro, a cikin makon da ya gabata ne hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya, NUC, ta kasa fannin aikin jarida zuwa gida 7.
Mun tattauna da wasu dalibai masu karatun wannan fannin don jin alfanu kuma rashin alfanun wannan tsari ga karatunsu.
Mun kuma tattauna da wani malamin da ke koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don jin yadda wannan matakin zai shafi makomar fannin karatun aikin jarida.
Idan Allah ya ba mu dama, muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
Yau da Gobe. Madalla, da farko za mu fara ne da zauren da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta, inda ya zanta da wasu ɗaliban da ke karatun fannin aikin jarida a Najeriya don jin yadda suke ganin wannan sabon tsari zai shafi karatunsu.
Masu sauraro, barkanmu da yammacin, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri na Yau da Gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau fa muna jiha Taraba daga cikin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda aka san cikin kwanakin nan da hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya NUC ta ba da sanarwar kan cewa za a samu sauyi a tsarin karatun aikin jarida da aka fi sani da mass communications. To wannan batu ya ja cece ku ce na ganin kanta, shin za a rusa koyon wannan aikin ne ga baki da kuma ya kwarke ita hukumar ta fito ta bakin kakakin ta tana bayyana kan cewa ba wai za ta ma rusa ba aikin bane ko kuma koyon aikin bane, za ka kawo tsari ne na kan cewa wasu kusa-kusai ko kuma za a fidda kusa-kusai kusan guda 6-7 wannan tsari na kasu na mass communication. To don jin wannan batu, ya ma ɗalibai suka kalli wannan lamari na zaga kuma ina wannan jami'ar inda ana wannan karatu na aikin jarida, mu ji ta bakin su kansu ɗalibai wanda kusan su ne abin fa zai fi shafa. Hannun dama na akwai ɗalibai.
Akwai Ahmad Tijjani Bawage.
Sai kuma
Hamida Dauda Gaso.
Sai
Zainab Hamidu Faruk.
Usman Sadiq Bello.
Sai Alkana Titus.
To waɗannan da suna za mu tattauna, bari in kada ce na yi son kai in soma da ɗan miji ne, to bari in soma da mace tunda na ga ba sa da yawa. Hajiya, ya ke ga wannan sanarwa da hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya NUC ne na kan mass communication, ya ke ka ji da?
Gaskiya ni dai na ji daɗin yadda aka raba abubuwan, saboda idan za ka karanta fannin da kake so, ka koma duk inda ka karanta dai ka san daidai gurin da zaka iya aiki akai, kuma ba zai baka wahalan karatu ba.
Kina nufin za a samu korewa kenan?
Eh, insha Allah.
Specialization kenan?
Insha Allah.
A misali yanzu da ke ana kiki tunanin ana ki sha'awar dama ya ka zo ajin karshe ko kusa ka sha kan kwaye yakan fi inda yafi fanni, da ke wanne kike fi so?
Ni? public relations.
Wato lalle ko hula da jama'a.
Eh
nan kike so. To yanzu da kike ji wannan zaki raja'a kenan ki je ki karanta shi a matsayin degree.
Ah to yanzu dai tun da na ga na fara zan karkare kawai a haka. Amma dai ina ba wa ƴan baya dai shawara. Akan kowa dai ya samu inda dai zai je fannin da yake so ya karanta.
Wato fi korewa
ta wannan wajen.
Ah ba wa ke barin da gare ka kai kuma ya ka ji tukunna.
A gaskiya na yi na'am da wato raba mass communication zuwa wasu bangarori daban-daban. Gaskiya abun ya zo min domin kaman yanda aka raba shi nan za a samu korewa. Wato kaman mun duba kasashe da suka ci gaba. Su in mutum ana daukan fanni ɗaya ne a yi shi ba wai ana haɗawa duka domin shi yasa ake samun korewa. Korewa kuma ta wanda suke samun ci gaba amma kaman mu da lokacin da ake mass com ne aka hada shi ba rarraba shi ba shi yasa karatun ma zamu ga an graduating kaman mu ce ɗalibai sun gama zamu ga they have big graduate kaman wanda suka gama in ka je ka tunkari wani wanda ya fita ya gama mass com ka ce masa me kaza bai zai gaya ma ba domin abubuwan an yi su sun yawa bai zai ma san wanne ne asalin ra'ayinsa akai ba har yayi big graduate ya gama
amma kaman wannan kuma na iya kawo ragwanci wajen karatu.
A gaskiya wannan sai dai in dai akan mutum ne wanda bai sa himma zai ba amma in kaman wanda ya san me yake wannan ne ma dama muka samu mai kyau wanda mutum zai samu ya dauki fannin da yake so ya je ya goge aurin domin ya zama fasihi ko wani abu a wannan
fannin. Yanzu misali da abin a baka dama ne a ce kai ga sabon tsari kuma kana goyon baya wani fannin zaka je?
Ni gaskiya zan dauki fannin journalism.
To ai in kace journalism kuma ya hada komai yanzu tun da daga shi dan haka din kaman kai wani fanni zaka yanzu
wato fannin broadcasting ko zamu fada.
Okay, broadcast journalism.
Broadcast
wani yan labari kaman na radio da television.
Ni shi fannin da zan dauka kenan.
To Hajiya kin ji abin da suka fice na san dai zaku da bakari wata kila. Ke mene ke ya kika ji kun da aka ce yanzu an yi splitting?
Gaskiya kaman inda dan uwana nan ya fada ni gaskiya na ji dadi sosai kaman kawai zan dan kara bayani ne akan nashi kaman inda ya fada din course na mass com da aka bar ta ita kadai tana zaman kanta yana ba mutane wahala saboda kai baka da interest akan wato irin baka da ra'ayi akan public relation to kaga ya zama dole ne ka dauka sai kaga in an kare semester baka saka hankalinka ba saboda kai kana kallon ba za ka yi ba sai kaga yana rage maka grade dinka a makaranta amma yanzu kamar inda aka ce kowa ya dauki course da zai yi yafi dadi zaka ga mutane za su dinga graduating da grades mai kyau sannan kuma zai zama very very simple ma mutane ni dai gaskiya na ji
dadi lokacin da yake yana da yawa yana da nauyi ke daukarsa
yana da nauyi sosai ma kuwa domin zaka taba nan shine nauyin sa
wani ba zai tana kan cewa dama abinda kudade kuke so ba ragwanta shi yasa
ba ni ragwanta ka san akwai abinda kake duba kai shi kake so shi ake yake burge kake son kai amma sai aka maka abubuwa da yawa ka dauka ba ragwanta bane
wani ga kina magana ga da mutanen da yar ita yar gaso take magana sai ga Elkana kaman ku raba gari
ni bai nake gani kusan ra'ayin mu din duk daya ne gaskiya abinda ake din abu ne kyau ne gaskiya don banda wani abu da zai fada ya wuce abin da suka fada abun sauki ne tazo
kaman kai da kaji da aka ci akan nan an ce a murna kai
murna na so ma da a ce ma a lokacin mu ne abun ya faru amma yanzu abun ya zo ne a lokacin da mun riga mun shiga ciki baya da muka yi ya amma ni dai shawaran da nake bayani da suke baya gaskiya su rungume abun da kyau
ba gani kamar wata kila zai sa dama akwai ana zargin kan cewa talibai yanzu akwai ragwanta sannan ba a son karatu
ai babu in ba dai mutum tuncen bai da niyya ba amma kana da niyya kamar ni asali na tuncen ina son public relation ne kamar da a ce na samu abun a lokacin da aka fara ne tun daga farko kaga kamar abun sauki ne ya zo mun ba sai na ba kai na wahala na dauko wani gungumi a kai wai mass com gaba daya ga advertisement ga aikin jarida ga shi public relation straightforward dan
amma da mutum farko fa wannan karatu an ce masa ba na rago ba shi aikin jarida wato mass communication da man can ana masa kirarin na rago ba don haka shi yasa amma yanzu kuma za ku koma ragwaye kenan
ai duk wannan ba ragwanci bane ka gane akwai wanda naturally akwai wanda mutane da suna da abun da yake su cikin mass communication don ba su da zabi ne shi yasa aka shiga mass communication yanzu tun da akwai zabi kan ai ba ragwanci bane an ka mana zabi ne
to yanzu kai zaka kwanan nan za a yaye ka ko kun kusa kammalawa
na kusan kammalawa so ran shekara daya ne
to dai kun Allah to yanzu kaman kai wani fanni zaka fi korewa wannan aiki
public relation
kai ma dai batun
kula da jama'a
ko wani kila kan suka yi kyau na kumfani ke daga gobe to kaji kai kuma naka ya kai ganin tunanin naka wai kila ko kuna tare ko dai za a dan sha babban
ka san idan kana tafiya a tawaga
inda baki ya karkace ta nan zaka zubda yawo ko ba haka ba
na ragwancin koko
a'a ba ragwanci bane ka san masana lafiya harkar lafiya sun ba da wani analysis ko tsokaci wanda suka ce kokolwan dan adam yana son alkibla menene alkibla shine wato focus ya zama cewa in ka dauki abu daya zaka tabbata akan wannan abun zaka fi sosai zaka fi samun ilimi sosai fiye da wanda ya raba hakanin hankalin shi da yawa sosai haka abun nan
din yanzu kai ka fi son wato kun ji dadi kenan da wannan
sai a wannan kan babu dalibin da ba zai maraba da shi ba saboda fatan da muke kenan yana daya daga cikin dalilin da yasa kaga yanzu dalibai ba sa wucewa saboda karatun yayi yawa saka yi french saka so kai kusakusai wadanda ma ba su shafi dan aikin jaridan ba kuma kai aikin jaridan kake so a koya maka
shi fa aikin jaridan da dama an ce ba na rago bane
eh haka ne ya kunshi abubuwa da yawa amma dai ni ina ga wannan hukunci da mass communication tai mahukuntan mass communication suka yi yayi kyau gaskiya zai taimaka
To wannan sabon tsarin da hukumar NUC ta kirkiro menene alfanu da kuma rashin alfanun sa ga karatun daliban da ke karatun wannan fannin na aikin jarida
kamar yadda ake ci gaba da tacece-kuce ta riga ita hukumar ta NUC ta bayani amma hajaban da gare ki idan kike tunani kan cewa daman can daga cikin abin da ake zargin kan cewa kamar yadda shi ba ya ce wai za a kinkashi dalibin da ma babu abin da sai wato habbek wannan kuma bai rasa na saboda rashin bincike da sansu da an san dalibin mass communication da ban yake ko da wajen zabe ne na kungin dalibai idan aka ce shi dan mass communication daman yayi zarra ya fita wannan bai rasa na saboda rubutunsa da kalamansa da kuma sanin ma shi kansa lugan harshe amma yanzu kuma kasancewa ba wannan yanzu ba za mu koma gidan da ba kenan wata yana dan ji kunya da sansu maimakon irin a rubuta article nan ba za a iya ba yanzu taking chief of relation kawai ke so kawai yadda za a yi a tsara taro da sansu haka
eh ka san komai yana da advantage da disadvantage
yawa to faɗa mana advantage din
advantage din dama idan ka karanta mass communication gaba daya in ba za ka iya ta wannan fanni ba za ka kuma da kai ka wannan fanni disadvantage din kuma in ka karanta wannan so dole lalle sai wannan wanda ka karanta za ka iya aiki ta
to tun akwai alfanu da rashin alfanu wani ne fi yawa ne wani ne fi
advantage inda ya fi yawa
okay akan ta gaba ki da to yanzu zai zamu ci baya kenan
sai dai don wahalan ne kawai wahalan ne kawai wahalan karantawa ne
shine kawai kuke ta gujewa
shine kawai ba muna gujewa bane yawan ne da yayi mana kaga kuma in ka hada duka ba za ka iya fito da result mai kyau ba amma inda ga wannan fani cewa shi kadai zaka karanta duk yadda aka yi zaka sa himma akan shi kadai
abba wani bari da to na ka ja mata fada amma idan muka duba shine wani na gani kaman kan cewa wannan bai rasa nasaba da cigaba da aka samu a karance yanzu haka misali akwai ta jami'a a Najeriya wanda ba sai na tallata ta ba sai na fada ba wanda ta kai kan cewa har ta soma wannan karatu na musamman abin da ake kira new media wato karatu ne zaka digirin ka dai ko kuma masters abin da ya shafi sadarwa wato yanar gizo ko kuma hanyoyi sada zumunta da ake da su degree ne zaka yi na biyu akai amma yawanci jami'o'i ba su ma ba wannan ci gaba ne ya kawo ko kuma ci gaba mai tunan rijiya
gaskiya ci gaba ya kawo domin ka duba kaman zan ce yanzu duniyan tana koma mu ce technology wato ana samu fasaha na kara yaduwa domin komai yanzu ya koma kaman mu ce a kafofin sada zumunta na zamani domin in yanzu a ce ma kai dalibi ne baka amfani da social media ka wato kafofin sada zumunta na zamani to kai ba dalibi bane domin ba za ka ma san me yake faruwa ba domin komai yanzu ya karkata ya koma kan kafofin sada zumunta din na zamani shi yasa wannan ci gaba ne mai kyau aka kawo wa kasar nan
yanzu misali inda abin a nemi shawara kana ce jami'o'i da kulojojin kimiyya da fasaha polytechnics a ce suke degree akan wannan ita new media da goyi baya
gaskiya zan go 100%
to haja kaman yadda muka faɗa ci gaba na ta zuwa da sansu kullun abubuwa ana fidda wasu abubuwa da ita hukumar ta UNICEF ta saki tambaye ki me zaki shawara na yadda za inganta wannan course na kuma mass communication me ya kamata a fito da shi wanda watakila yanzu ba a fito da shi ba
eh to abin da ya kamata ta fito da shi gabaki ɗaya abin da ya kamata din courses da na kalla wato sabbin da aka fito da shi ta fito da komai domin gaskiya aka ce a batta a cinkotsen gaskiya tana bada wahala
yanzu an fito da komai
an fitar da komai
yanzu misali muka bada abin da ya safi new media
wannan sabon course ne wanda a fito da shi, wasu suna ganin ya kamata ma a koma abin da kira rural journalism ko kuma abin da kira community journalism. Shi ya ga kawai shi ma na degree, wato fanni ne na aikin jarida da ya shafi al'umma ya kusa da karkara da ni da wasu ke tare. Za ki goyi baya?
Sosai zan goyi baya, saboda karkara da yawa suna neman irin abin nan ba sa samu. Gaskiya zan goyi baya 100%.
To alkana kaji abin da ita irin mutanen gasar ta faɗa da san su, kai kuma da menene shawararka ga ita hukumar ta NUC abin da ya kamata ta inganta musamman ma da zai haɓaka koyon aikin jarida ko kuma abin da kira mass communication?
Kaga ita NUC ba ta kikkiro abin da bare amfani jama'a ba, ko ba haka ba, bare amfani dalibi ba, in faɗe shi haka ne. Abin da suka kikkiro yana da amfani gaskiya.
To me kamata ta dada ko kuma ita hukumar ta ƙara ko kuma su masana a wannan fannin su ƙara da inganta wannan tafiya?
Abin da ni dai shawaran da zan ba su ne, kamar yadda suka kikkiro wasu courses din, ya kamata a nemi wanda sun kware a filayen da ya kamata za su taimaka ma dalibai domin a cimma himma. To ni na gani abubuwan da ya kamata a nemi kenan, a nemi kwararru a courses din da aka kawo, sabbin da aka kawo domin su taimaki yara a samu kwarewa filin din.
Kaji shi ce kwararru, ya kamata a nemi kwararru da su ƙara inganta wannan fanni na aikin jarida. Kai kuma ya kamata a ƙara ne?
Ni kaimi nake so a ƙara a kan wannan sabbin kwasa-kwasai da aka ce an kawo mana su a wannan tsari. In aka sa kaimi a kai, domin so da yawa ana kawo abu sai an abaka an zuciya an fara son a wannan abu, sai ga an zo an bashi an mashi rikon sa kai narkashi ba a bashi tasiri ba ya abun nan. Amma in dai za a ci gaba da haka, domin in ka duba kasashen da suka ci gaba ana aikin jarida ai. Shin aikin su yana samun matsala ko yana tafiya yadda ake so? Zaka ce yana tafiya yadda ake so, yaya suka yi karatun? Shine wannan tsarin da aka kawo yanzu, ta wannan tsarin suka bi.
Lafiya da juna, zamanin roƙon amana, da maslaha da juna.
Yanzu ga hirar da Madina ta yi da wani malamin da ke koyar da aikin jarida mai suna Malam Kabiru Danladi Lawanti a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ta fara da tambayarsa a matsayinsa na malami, yaya ya ji wato a lokacin da ya samu labarin matakin kasa fannin karatun aikin jarida zuwa gida bakwai.
In ka karanta abu aka zo aka ce za a canza mashi fasali, kai tana gani kaman cewa kaman kokari ake a kauda shi gaba ɗaya daga doron kasa. Saboda haka irin waɗannan wato fears ɗin, wato tsoron, shi ne yawancin mu muke tare da shi. Sannan kuma wato shi masu wani fanni ne wanda yake waɗannan abubuwa guda bakwai ɗin da aka ce an kasafta shi, haka ɗin yake in an zo kana koyon shi. Wato sanin dukkan ɓangarorin a digiri na farko, wato wani abu ne wanda yake ni a nawa ra'ayi din don yake kaman an rage wato karsashi na shi mass communication, wato an rage masa ainihin karsashin da aka san shi da shi. Wato abinda yawanci mutane ban sani da shi ne, daga an ambaci mass communication an ɗauka cewa kawai zuwa ake a koyi aikin jarida, magana ya ƙare. Amma in kaje Turai kaman Ingila da Amerika, akwai yadda suke ɗaukan mass communication, ba a Ingila da a kiransa mass communication, ana kira shi media studies. Wato karantan fannin yaɗa, wato kamar a ce yaɗa labaru, wanda ya ƙunshi aikin jarida ɗin, public relations, advertising, media. Ni media, wato waɗannan wato fannin aikin jarida ɗin, wanda saboda cigaba da aka samu a fannin ƙirƙire da fasaha, abin da ake cewa ICT ɗin ya kawo shi. Saboda haka in aka zo aka ce za a bambamin mass communication, mun ta wannan mahangar muke duba shi. Muna duba shi ne ta ainihin rage karsashi, wato ɗanɗano da mass communication da shi, tare da ainihin wato kaman rage fahimta da ɗalibai na mass communication za su samu bayan sun kammala karatunsu na mass communication.
To malam mun samu hira dai da wasu dalibai da suke karatun wannan mass comm din kuma su ra'ayin su kaman ya sha banban da naka saboda su a ganin su suna karatun mass comm din kuma wai karatun ya musu yawa suna ganin an hado musu abubuwan da bai ma shafi wato wannan fannin na karatun aikin jarida ba ya me zaka ce game da wannan kala waɗannan kalaman nasu
a wannan mutane ya kamata su gane shine mass communication ana karanta shi ne ba wai kawai ka fita ka je kai aikin jarida ba saboda shi aikin jarida kaman art ne wanda akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa art da kuma science a art kawai ka samu labaru ka ga wa mutane amma mass communication ya wuce wannan samun labari ka ga wa mutane akwai human story human behavior shi kansa shi dan adam da ake kake bawa labarin na waɗanne irin labarin ne waɗanda za su jawo hankalin shi waɗanne irin labarin ne yake so ya ji menene wanda in ina yin shi yau a matsayin na wanda yake fannin watsa labarai mutane za su sauraro gidan rediyo na ko gidan talabishin kenan ko karanta jarida ta ko zuwa shafi na intanet maimakon ɗaya shafi ɗin akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda yake in mutum ya zo da wannan tunanin cewa shi ya zo ne ya zamanto mai karanta labaru a rediyo ko mai karanta labaru a TV shi da man tunani shi ya zama su saboda yau nan ne sannan sai aka zo ana koyar da shi waɗannan ɗaya bangare din sai ya ga cewa kamar an zo ne a baka masa lokaci shi ne yasa za a dame shi da wani research da sanin theory da sanin na ake ce mashi social psychology irin waɗannan abubuwa ɗin yi mutane suka fara ganin su a masu rundun ce kai wannan masu rundun da babu ka ɗauka cewa kawai karatun labaru ne da ga shi kuma an zana koyar da mu wasu abubuwa to amma in ka karanta ainihin wato sabon syllabusin da aka ba wai an ce don an ce wai za ka je kai public relations saboda haka ka bar waɗannan can ɓangarorin ba ne dole za ka yi waɗannan akwai kofi da ake cewa kamar combined courses da za ka yi a aji ɗaya da biyu wanda dai ko da an ware mass communication ɗin ya zamanto akwai ɓangaren PR ɗin akwai ɓangaren advertising waɗannan abubuwa na research da theory ɗin ne still har yanzu yana nan a mass communication ɗin saboda haka ba wani yawa abin ne ba kar su zamanto malalatan ɗalibai ana buƙatar wanda yake wato shi mass communication abin da ya sa ya zamanto kamar unique a social science shi duk wanda ya karanci mass communication akwai ana buƙatar ya san wani abu na siyasa wani abu na tattalin arziki ba wai dole sai ka zamanto expert ba amma dai a ce ka san wani abu game da shi sannan ka san wani abu game da ainihin zamantakewar rayuwar ɗan adam shi ne bambanci da kawai wanda zai je karanta ainihin da ake rubuta labaru da kuma karanta su saboda haka ba wai yawa yake da shi ba sannan kuma rage ya din da an rage ne saboda a rage ainihin abubuwan da mutane za su sani a masu ba abin da ya kamata mutane su gane kenan a yanzu haka da an rarraba mass communication still akwai sai dai yanzu zama mata kamar elective ne wato za ka ɗauke su ne a matsayin wasu darussa da kake so kake buƙata saboda ka ƙara abin da ake kira credit union naka saboda ka gama makaranta amma ba wai an ce za a watsar da mass communication ba shi ne abin da ma nake so in ƙara gaggaba da ba wai an daina yin mass communication a January ba ne an yi rawar da mass communication ɗin ne da can abin ɗinki za ka san PR za ka san advertisement za ka san media za ka san print journalism za ka san broadcast journalism amma yanzu an warware shi yadda kowa zai tafi yi da kafin ka zai shekara kuɗin ne za ka zamanto abin da ake kira specialist a ɗaya ɓangaren nan na cikin mass communication guda bakwai ɗin nan saboda haka har yanzu dai mass com na nan a yadda take a mass com ɗinta sannan wani abin da kuma mutane su gane abin nan da ake cewa process ne wato daki-daki za a yi shi ba wai kawai rana guda za a shigo department of mass communication a ce an warga gaba shi kowa ya koma gaban shi ba har yanzu ana tare mass communication science ne shi ne philosophy din abin da mutane ya kamata su gane ke mass communication ne zai kasance social science a duk inda yake a kuma haka daman yake da saboda haka ni a nawa nake miki daman abin da nake da shi shi ne a mara tura sake da yasa zan mun tuna yi wato kamar a ce na yi
kan shi mara ba da tsarin ba
yawwa mara ba da wannan abin da ba saboda ainihin sanin da ne wa mass communication sannan kuma ba ma zargi mutanen da suke da ra'ayin cewa ya kamata aurayar wannan mass communication din ba akwai wanda suke ganin wannan abu ne wanda yake da kyau saboda ainihin zai kara fadaka ainihin shi mass communication sannan ya kawo su abubuwa waɗanda saboda yawan da mass communication da shi ba a samu ganin shi yanzu abinda kawai wanda yake mai farin ciki da shi game da ainihin fatan su daga sun shi ne duk wanda zai karanci mass communication yanzu dai mutum ya san tarihin Najeriya ya san al'adun mutanen Najeriya saboda abin da aka ake gani yanzu shi ne ma'aikatan jarida waɗanda yake za su karatun aikin jarida amma abin da suka sani shi ne in mutum ya zama a arewa ne rayuwar da ya sani kawai ta rayuwar mutanen arewa ne in a kudu ya zama rayuwar da ya sani kawai rayuwar mutanen kudu ne to a yanzu wannan maskun ɗin da aka ce an yi wa bandu akwai abubuwa da aka kawo wanda zai sa duk wanda zai karanta ainihin mass communication a Najeriya dole ya san al'adun mutanen Najeriya ya san addinin su sannan ya san abubuwan da in ya faɗe su zai fata wani rai a wani ɓangare na Najeriya sannan shi ma ɗaya ɗan ɓangare ɗin ya san cewa in ya faɗi waɗannan abubuwa za su fata wani ɓangare saboda haka ma wato daga nan gaba za a samu ɗan jarida waɗanda an yi tirin nasu game da sanin Najeriya da kuma sanin ainihin mass communication.
Wasu malamai da ke koyar da wannan fannin na aikin jarida ƴan uwanka sun yi aikin jarida zagon ƙasa ne ya ka ga wannan lamarin.
Su ma kuma da ma saboda akwai mutane da ke ganin cewa wannan matakin da aka ɗauka ɗin ba wai homegrown akwai wanda ake kira homegrown abin nan wato abin da yake an haife shi aka raya shi nan Najeriya da yana da waɗanda wasu suka kawo sannan kawai muka ɗauka sannan ba wanda zai yi maka bayanin kanka daga waje saboda haka mutane suna ganin cewa duk da yake lokacin da aka zo ya tattauna game da an tsarin karatun mass communication din an kawo mutane masana professors daga Najeriya to amma na ganin yana da wanda yake wasu daga waje suka kawo mana shi sannan in dai yana da wanda wani ne daga waje ya kawo shi to akwai kaman tunanin wasu suna ganin akwai makarkashi a cikin shi wanda yake kawai abu ne wanda aka yi shi zai biya bukatun wasu mutane saboda akwai yadda suke so a aikin jarida ba wai yadda mu don Najeriya muke so mu ga aikin jarida mu ya kasance ba wannan kuma dole a ci gaba da samun irin haka saboda akwai zai cewa lalata daga ɓangaren mu na ainihin wato rashin fito da abubuwa a kowane lokaci saboda kowane shekara ya kamata a ce a zanna a rigiyi a zanna ne na iko yadda mutane sannan menene ita al'umma take bukata musamman abin da shafi aikin jarida wanda yake yana da muhimmanci sosai a al'umma duk wani abin da ka sani a yanzu a wannan duniya ta mu ɗan gaba ɗaya dai wannan fannin ɗin na communication kusan shi ke gudanar da shi a duniya
to wato Madina yanzu dai degree inki bakwai
ai ni dake yanzu ba layi ɗaya muke ni da nayi karatu fannin jarida a Ahmadu Bello nayi karatun mass com ai yanzu tamkar mai degree bakwai nake
lalle
ina da masters ina da phd duk ni kadai saboda ba sun kasashi ba gida bakwai
yanzu dai degree inki bakwai
degree ina bakwai saboda haka ki bani girma na daban
doctor Madina
kashi sai gashi Allah bai bamu damar karanto amsoshin tambayar da muka yi a Facebook ba
amma insha Allah mako mai zuwa za mu karanto sannan kuma idan Allah ya kai mu za mu je ta bakin hukumar NUC domin jin dalilan da yasa suke ganin wannan tsarin shine hanyar da ta dace ga fannin aikin jarida za mu kuma kawo wato kalubalen karatun aikin jarida da daliban da ke karatun wannan fannin ke fuskanta
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin
Amina Buhari Auna
ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya